أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa musulmi, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai Ejede a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba 12 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wayyi fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jama'a, littafi wallafar babban malami Al-Sheikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya. Wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 41. Satin da ya gabata ba mu samu damar gabatar da karatu ba sakamakon uzuri da kuma rashi da aka samu na ɗaya daga cikin jagorori na sunna a wannan gari na da magaram, shine Al-Sheikh Muhammad Bala ɗan tsoho, wanda aka fi sani da Malam ɗan tsoho. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar malam bayan shekaru da dama na gwagwarmaya wajen tabbatar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gari na da magaram. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya gafarta mashi, Allah ya ji ƙanshi da rahama, Allah ya sanya aljanna ce makomashi. Abin da ya bari na baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kula mashi, abin da ya bari na zuriya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikinsu, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wato ƙarshe ya zamanto ƙarshe ne wanda za a yi alfahari da shi a gobe kiyama. Wannan ‘yan uwa abin koyi ne babba, kuma idan muka kalli rayuwar da malam ya gabatar zai zamanto babban darasi a gare mu ta fuskar da in muka kalli irin gwagwarmaya da suka gabatar a wannan gari babu abin da kanta ba na tsangwama da zagi, amma suka jure duk dangane cewa tafarkin wannan na yin addini bisa fahimtar magabatan kwarai ya samu tabbatuwa a wannan gari, wanda wannan zai sa mu kyautata musu zaton cewa a yau duk wanda ya aikata wani abu na addini a bisa fahimtar magabatan kwarai ahlus sunnati wal jama'a, wa'innan bayan Allah za su samu kamasho na lada a cikin wannan aiki. To balle babu wani abu wanda yake abin koyi mafi kyawu kamar irin wannan aiki. A ce yau ka aikata wani abu, kuma wannan abin da ka aikata ko da bayan rayuwarka ana kyautata zaton lada zai ringa iske ka a dalilin shi, domin sadaka ce wanda take mai gudana. Malam tashi ta yi kyau, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tada shi cikin dandazo na annabawa da shahidai da salihan bayi. Mu kuma Allah ya bamu ikon guzurin tarda su, Allah ya bamu guzurin tarda su na alheri, kuma Allah ya bamu ikon yin koyi da irin abin da suka yi na alheri. Darasin da ya gabata mun tsaya a wato gabar da malam yake bayani akan wajibin biyayya ga waɗanda suke wulati amrul muslimin, jagorori na musulmai wato shugabanni ke, da muka yi bayani da dama har inda muka zo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu biyayya ga kowa a cikin sabon Allah. In dai sabon Allah ne aka ce mutum yayi, to ko ma wani ne yayi umarnin ba za a yi mishi biyayya ba, ko da a ce shine shugaban kasa. Eh, Allah annabi ya ce inna ma'atu fil ma'ruf, ana yin biyayya ne cikin abin da yake mai kyau. Anan muka tsaya sati wancan wanda ya gabata. Za mu tashi a gaba ta gaba. Malam sai ya ce wa ahlus sunnati wal jama'a, yana daga cikin wato tafarki na ahlus sunna wal jama'a, yarawna anna alal imam himlan thaqila, yace ahlus sunna suna ganin cewa duk wanda ya zama jagora na musulmi to lalle yana dauke da wani babban aiki wanda yake da nauyin gaske, ya dauko kaya masu nauyi, wa wajibatin kabira, kuma yana tare da wajibobi waɗanda suke da girman gaske, wa mas'uliyatin muta'addida, sannan kuma a tare da shi akwai abubuwan da ake jira ya sabaki waɗanda suke da yawa. Aujaba Allahu ta'ala alai, wanda Allah ya wajibta su a gare shi, sai yace fa yajibu al'amalu bi tahqiqiha, dan haka wajibi ne wanda ya zama jagoran musulmi yayi iya yin shi wajen ganin cewa ya tabbatar da wa'innan ababe. Wato duk lokacin da aka ce ka zama shugaba na musulmi, kai ne shugabansu, ko gwamna, ko mayor, ko prefect, ko shugaban kasa, ko ma deputy ne kai, ko minister, duk lokacin da Allah ya dora maka nauyi irin wannan, to ka san wanda cewa ba dama ba ce aka baka ka shantake, ka hole, ka more, ka ji daɗin ka, babban aiki ka ɗauko. Domin in ka kalli rayuwar magabata da yanda suka gabatar da jagorancin al'umma musulmi, lalle za ka gane cewa ashe shugaba in ya zama shugaba ba ƙaramin aiki ba ne aka ɗora mashi. Wannan Umar bin Abdul Aziz ne yake samun damuwa, yake cewa yau yana yin tsoro a ce yau wani jakki, dabba ce ma, jakki a cikin daji ya yi tuntuɓe a lokacin da yake tahiya, yace yana tsoro Allah ya tada shi gobe kiyama ya tambaye shi wannan jakki me yasa ya tuntuɓe, alhali shi ne shugaba da yare hanyar titin da jakki zai bi wuce. Wannan abin tsoro ne mai girman gaske. To yanzu ta dubi al'ummarmu da take gudanar da mulki a yau na al'ummar musulmi, su ba maganar jaki ya tuntuɓe ba yake, maganar mutane suna mutuwa ne yake, maganar amma mutane hanya ake yi, ba maganar dabbobi ba, ma kawo maganar dabbobi ta fana, su mutanen ma a samu a inganta rayuwarsu ita ce maganar da ake, abin ya gagara. Yau Allah subhanahu wataala ya daga ka a cikin ranar alkiyama, cikin dandazon alkiyama na taro, yace kai wani dan wani, Allah ya baka jagorancin musulmi a guri kaza, da aka yi ka bari suka sha wahala, aka yi kaza aka yi kaza, Allah ya bincike ka, na tabbata ba kowa bane zai samu dama amsa wannan tambaye. To kuma ka san da cewa Allah subhanahu wataala ba zai yahi haƙƙin bayin Allah ba a lokacin da ka zamanto kai yi da babakere da handama a cikin haƙƙin su, Allah sai ya huda mutane, saboda Allah baya zalunci. Inna zaka gane haka kuma shine ka kalli ƙarshen suratul Nabi, Allah subhanahu wataala cewa yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, wai wata ake Allah zai zo da dabba, rago, da saniya, da maraƙi, da tunkiya, wadda take da ƙaho a duniya da take rawa ta tunguji mara ƙaho, a lahira Allah zai ɗauko ƙahon ya ba mara ƙaho ya ce tarama, saboda adalcin Allah. A dabbobi ma an tabbatar da shi, yaya kake tunanin kai da kake cikin al'ummar annabi Muhammad za ta sha abu wajiya, ba ƙaramin aiki ba, shi yasa mallam yace aiki ne babba, kuma dole a yi ƙoƙari wajen tabbatar da waɗansu abubuwa masu yawa, minha daga cikin waɗannan abubuwan yace tanfidu shari'atul islamiyya, abu na farko a yi ƙoƙarin tabbatar da shari'ar musulunci, inda musulmai ake jagoranci to musulmai suna da nasu ka'ida da kundi na gudanar da rayuwa shine shari'ar musulunci. To ayi kokarin tabbatar da ita wanda an waye gari kuma a yau galibi a cikin kasashen bukaga kokari ake a tabbatar da demokradiyya ba a tabbatar da shari'ar Allah. To al'ummar da ta waye gari wannan shine matsayin ta game da shari'a har ta yi tunanin za ta gani ne a cikin rayuwarta banna tunanin za a samu haka. Abu na farko in shugaba ya zama shugaba ya yi iyaka kokarin wajen tabbatar da shari'ar musulunci sai ce kama arada Allah ta'ala, kuma in za a yi shari'a a yi ta kamar yadda Allah ya so a yi fita iri jawani bil haya, kuma a dukkan fannoni na rayuwa gaba daya a tabbatar da wannan shari'a ta Allah. Sai ce fa shari'atu kullun la yaqbalu tajziya, saboda shari'a gaba daya ce, ba a yi wani bangare na shari'a a kyale wani bangare. Ba zai yi wa ku ce ku a bangaren arme za ku tabbatar da shari'a Allah, in ka saki matar ka saki daya sai ka ce to ai a shari'a an yi magana, in ka saki ta saki uku da kalma daya ana dukkan sha daya sai ka ce to ana maka aiki da shari'a. Kuma gobe in kai sata sai ka ce to ai a Nijar in kai sata ba tiri ma dole a baka sati kaza na kasu, can ka yi aiki da shari'a nan kuma sai ka ce a za ka yi aiki da wato kwadu penal ko ita shari'a ba a yi mata haka ne ba a ɗauko wani ɓangare a bar wani a to mai nuna bibadar kitabi a takfuruna da bibadar shi ko za ku yi imani da wani ɓangare na littafin Allah kun ku kafir ce wani ɓangare ba shi ba a yin haka. In za a yi shari'a dukkan su ake saboda shari'a ba a rarraba ta a ce an yi imani da nan a kyale. Abu na biyu malam ya ce adda'watu ila nashril islami haqq, wajibi ne in shugaba ya zama shugaban musulmai ya yi iya kokarin shi wajen yada addinin musulunci na gaskiya, kada a yada addinin musulunci mai kura wanda an da kai bid'o'i a cikin shi da abubuwan da suka saba ma addinin gaskiya. In aka samu waɗanda suka ƙirƙiro bid'o'i waɗanda suke cin karo da addini a tsaida musu ruwan miya, wannan haƙƙi ne na shugaba. Amma daga lokacin da aka waye gari shugaba bayya kula da tabbatar da addinin gaskiya, to haƙiƙa ya bar ɗaya daga cikin manya-manyan jigajiran abubuwan da suke kan shi na haƙƙi. Sai ce wa nashri ilmi wal ma'rifa, kuma daga cikin haƙƙi na shugaba a yaɗa ilimi sannan kuma a yaɗa wato sani. In aka ce a yaɗa ilimi kuma ba ana nufin ba a zo a yi ta buɗe lakwal-lakwal-lakwal a cikin ruwa, shine yaɗa ilimi. Ana magana akan ilimin sanin Allah, ilimin addinin musulunci. Ba ka ce a yaɗa ilimi kuma duk abin da aka san in an yi shi ilimin shari'a zai yaɗu, to wannan abin za a yi. Wa'in abubuwan da ake zanawa har yanzu in ka lura da rayuwar da muke gabatarwa a yau babu wanda ake kama wajen inganta da shi. Ba ruwan mutane da ba wato shugabanni an waye gari ba ruwan su da abin da zai taimaki al'umma wajen tabbatar da ilimin sanin Allah. An bar al'umma karazube yau a cikin Nijar in wannan da muke rayuwa akwai wanda bai san ba ma yaya ake yin a wallah. Amma ran da aka tashi yin zaɓe an ce guguwar siyasa ta tashi, an tashi yin farfaganin siyasa wanda bai yar wallah ba, mai neman shugabancin ƙasa za ka ga ta hakuri shi na cewa ka zaɓe. Kaga kenan an san da shi, amma dai ba a yi ba yadda za a ilimin sanin Allah ya kai a gare shi, wannan kuma babban kuskure. A yaɗa ilimin sanin Allah waɗanda ba su da masaniya game da addinin su a sanar da su ta hanyar aika musu malamai masana Allah waɗanda za su karantar da su addini su san wane ne Ubangiji. Za ka ringa gani ana affectation cikin mushina abu ne mai kyau, ilimi na zamani a same shi. Sai ka sai ƙauye mai nisan gaske in ka sai ka iske akwai mushe gwamnati ta kai shi, to haka ya kamata a ce gwamnati ta kai malamai waɗanda za su koya ma mutane addini. Saboda ƙasan musulmai muke kuma mafi aksarin al'ummar Nijar musulmi ne, saboda haka wannan haƙƙi ne na gwamnati ta tabbatar da ba. Sai ce bi kulli subuli, ta kowace hanya in dai ilimin zai kai gare su san wane ne Allah, to a bi wannan hanya. Wa dafa'i shubuhi wal abatil wa muharabatiha, malam yace kuma a ringa kore shubuhohi da abubuwan da suke na ɓanna kuma a yaƙi wa'innan abubuwan. Duk abin da zai kawo ma al'ummar musulmi shubha a cikin addini sun na abin korashi ake wannan abin zai samu wa da misali da abin da ya faru a garin Kano lokacin da wato mallam mai gabagadi ya bankado abubuwan shi irin da yin suka ga jajibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fakewa da hadisi yana cewa hadisin ƙarya wannan kaga gwamnati ya sai ti saboda wannan banna ce wanda zata sa musulmi ya rabu da musulmin nan shi gaba kida sai gwamnati yi aka zamanar da shi aka tsiye shi aka ce ya waki kuma ya kasa waki wannan yasa da kashi aka mashi hukunci to kaga irin wannan shi da abin da ya dace duk wanda ya kawo addini shubha wanda zata sa al'umma musulmi su rudi ta kasa tantance gaskiyar addini su da wannan dole a yake shi ko ta halin kaka kuma wannan yakin da za a mashi haƙƙi ne na gwamnati kinan wanda yana daga ɗaya daga cikin haƙƙuƙuwa wanda suke na shugaba abu na uku mallam yace al-jihadu fi sabilillah li takuna kalimatullahi hiya al-ulya abu na uku shine ayi jihadi wajen tabbatar da wato kalmar Allah ita ce madaukakiya ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah in da kama ayyaki ayi to kaga wannan kalmar ta jihadi a yau an waye gari musulmai suna fama su gudda ta daga cikin rayuwarsu wanda kuma jihadi ɗaya ne daga cikin usulul din a tallai na addini babu yadda za a yi kai addinin musulunci ka gudda jihadi daga cikin shi ba zai yi ba to menene jihadi a tabbatar da cewa kowa yana bauta ma Allah wanda bai bauta ma Allah to ya ba da jizya saboda ƙasa Allah yake rayuwa in bai ba da jizya ba kuma a yaƙe shi wannan shine shari'ar musulunci to duka wannan haƙƙin ba haƙƙi bane na waɗanda ake jagoranta a haƙƙi ne na wanda yake jagorantar musulmi ya tabbatar wannan kin ya samu kafuwa abu na hudu sai tahsinu tsuburu bil uddati mani'a a inganta a kiyaye iyakoki ta hanyar ajiye mata waɗanda za su ba ta kariya iyakokin ƙasa ke kowace ƙasa tana da iyaka tata to wannan iyakar ka kyale ta karazabe kowa ya ringa shigowa yana abin da ya dama a tabbatar an ajiye waɗanda za su ba da kariya ga iyaka ba dan komi ba yace wal quwwatu dafi'a ta ƙarhi ƙarhi za a bada wajen tsaron iyaka ƙarhi na kirki a aika sojoji kuma a ba su kayan aiki dan su tabbatar sun tsare iyakar ƙasa me yasa za a yi wannan yace hatta yakuna almuslimuna fi amnin ala dinihim wa anfusihim wa amwalihim a arabi diddan musulmai su zamanto suna cikin aminci suna cikin tsaro akan addininsu za su bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali za su kasance cikin tsaro akan rayukansu ba wanda zai zo ya kashe su kaga kenan za su kwanta cikin kwanciyar hankali saboda a iyakarsu akwai mazajen da suke bada kariya sannan za su kasance cikin aminci wani bangaren abin da ya shafi dukiyarsu babu wanda zai shigo cikin kasarsu ya kwashe dukiyarsu kuma ya fita akwai masu tsari wannan iyaka sannan kuma za su kasance cikin aminci bangaren abin da ya shafi wato a aradihim shi mutuncinsu babu wanda zai tsallako daga wani guri ya shigo iyakar kasarsu ya yi ko inda suke ya ci mutuncinsu sannan ya wuce salim alim ba zai yi ba me yasa saboda akwai wa'anda suke tsare wannan iyaka to duka wannan haƙƙi ne waɗanda suke rataye akan wuyan wanda ya zama jagora kuma wato shugaba da waɗanda suke al'umma musulmi abu na gaba mallam yace iqamatul hudud sannan kuma a tsaye da haddi iqamatul hudud tsaye da haddi in mutum ya tata a nemi manya-manyan wuƙaƙe masu kahi wanda ya tata an tabbatar ya tata kuma tata ta kai a cire mai hannu kamar yadda shari'a ta nassanta a zamna a cire mishi hannu gobe ya koma ya tata wanda aka tabbatar ya yi zina in bai taba arme ba a mishi bulala in ya yi arme a yi rami a binne rabin a hudu a nemi masu manya kari wanda suka yi suke da sai wajen yi wa su jehe shi kaga wannan duka haddi ne wanda shari'a ta tabbatar wanda kuma ya kashe wani saboda tsabagen shaye-shaye da rikin yi da danyen kai a kamo shi shi ma a kashe shi a sai abin in aka yi haka nan za ka ga al'umma ta zama na lafiya sai ka ajiye abinka a kofar gida ka shiga gida kuma da safe ka isko shi a nan na daren saboda duk wanda ya ɗauka yana tsoron cewa wani an kama shi ba hannun sa ba kaga ba zai bari tunda yana sa hannun shi a dole ya farka ya mutu amma kaga yau rashin tabbatar da wa'annan hududin ya sa an waye gari yanzu mutum bai shayi komai zai yi ya kashe dan uwan shi sai kaji mutum yana cewa yomi yake yan watanni ne za ka yi kaga al'umma an waye gari ba su da aminci cikin rayuwar da suke gabatar wa cikinan haƙi ne na shugaba ya tabbatar an tsaye da haddi a cikin al'umma watan fihi ahkam sannan kuma hukumce-hukumcen da Allah yake a yi shugaba ya yi tsayin daka wajen ganin cewa an yi shi me yasa yato sana maharibul islam an al-intihar diddan a kiyaye wato al-hurman musulunci al-hurmar Allah subhanahu wataala a kiyaye ta daga cin mutunci da ketawa saboda yau in mutum ya kashe mutum aka kyale shi cigaba da rayuwa an keta al-hurmar Allah subhanahu wataala yau a ce mutum yayi arme kuma aka kama shi yayi zina wai a kai shi kawai aka kai shi ta TV ko uku a wurin shi an keta al-hurmar Allah subhanahu wataala saboda Allah ba haka yake umarni ayi ba shi Allah shi ya halicce mutane kuma shi yace ga yanda za a musu amma yau a saba yanda Allah yake kaga keta al-hurmar Allah ce to za a tsida haddi ne dan a kiyaye keta al-hurmar Allah tici wa tuhfaz huququ ibadihi min al-itlaf wal istihlak kuma a kiyaye a kare haƙoƙin bayin Allah daga lalacewa da kuma sangarta yau a ce wai ga wani nan kai ka sha wahala wataƙila kai aikin wata 6-7 da kin ka tsara kudaden da kake injin ka samu kawai wani ya biyo dare ya kwaci idan ba ce kai sace wannan injin wai kuma shikenan ya tsayi ya ci bullet ka san ai akwai zalunci a cikin nan amma da za a kamo shi a dauko abin da ya tsata a maido mai abin kuma shi a cire mai hannu ina tabbatar muku da cewa wannan abin zai sa al'umma musulmi wato kiyaye haƙoƙin su ya zamanto an kare su daga lalacewa duk wanda aka cimma haƙi za a dauko haƙin shi a bashi kuma a hukunta wanda ya yi wannan abu abu na gaba malam yace jiya jibayatul fai'i was sadaqat alama awjabahu shar'u nassan wa istihada ayi kokari haƙi ne na shugaba yayi kokari ya tattaro kudade haƙoƙi waɗanda suke ake ce musu alfai da sadaqoki waɗanda ake tattarowa daga wajen waɗanda ba sai ba shine alfai wanda yace shi yana rayuwa ƙasar musulmi amma ba ya shiga musulunci ba ba a tilasta mushi a ce dole sai ka shiga baka shiga ba ka shiga zambi a annabi ya zauna da kafirai a lokacin shi amma me ake yi akwai abin da ake sai a dora musu jizya a ce to zan ku zamna in kuka zamna in aka kawo mana yaki to za ku shiga ku ba mu kariya in an kawo muku kuma za mu shiga mu ba ku kariya abin da aka samu na alheri zan mu raba mu ba ku kasan kamar yadda za mu dauki kasan amma yanzu wannan abubuwan da za a yi dole sai ku ringa biyan wani abu duk ƙarshen wata ko duk ƙarshen shekara wannan kuɗin da za su bada in suka bada ba zuwa wani shugaba zai sai gidan shi dauko sabon shinkafa ya dauko ya je rabi ta yi ma a gidan shi ba a wannan haƙin musulmi ne gaba ɗaya dukkan wannan kuɗin na al'umma ne gaba ɗaya duk wani wanda yake ƙarƙashin wannan hukunci na wannan shugaba wannan kuɗi yana da haƙi a cikin saboda haka sai a kai wannan kuɗi baitul mal a ringa yi wa al'umma musulmi abin da zai amfane su don nan dukiya wannan shi yake cewa alfai to shi ne a nan haƙi ne na shugaba ya tabbatar an ringa tattaro wannan kuɗaɗen a kan yadda shari'a ta wajibta shi da kuma yadda malamai suka yi ijtihadi suka ce ga yadda za a yi kenan shugaba zai yi kokari wajen tabbatar da wannan abu yana daga cikin abin da shugaba zai kula da shi yace taqwallahi ta'ala jin tsoron Allah madaukaki dole ne shugaba ya kasance mai tsoron Allah in aka waye gari shugaba mai tsoron Allah to lalle adalci zai gushe daga cikin mulkin shi domin dama tsoron Allah ne zai sa ya ringa tunda cewa fa gobe za a mishi tambaya akan mulkin da yake to in mai tsoron Allah ba zai tuno da wannan ba sai ka gani ya tsakkare kan adalci ga wanda yake jagoranta saboda haka malam yace fa'ala al-imami an yattaqiya Allah azza wa jalla fi ra'iyati allati tar'aha Allah ta'ala amra allati tar'aha Allah ta'ala amra wajibi shi jagora shugaba yayi tsoron Allah dangane da wa'annan wanda yake mulka wanda Allah ya dora mulkin su akan hannun shi dole ne yayi tsoron Allah a cikin haƙƙin su sai ce wa an yarfuka bihim
kuma wajibi ne ya ringa tattauta musu.
Ba so shugaba ya kasance yana musguna ma al'umma shi, ana so ya ringa tausaya musu, saboda shugaba ana san shi da tausayi. Yana daga cikin alamomin shugaba wanda yake na kirki, akwai tausayi a tare da shi game da al'ummar da yake jagoranta. Sai ce waya kuna nasu hallahu, sannan kuma ya kasance a nasu hallahu wanda yake yin nasiha a gare su. Shugaba ya ringa nasiha ga wanda yake jagoranta. Ya haka ce shugaba ya yi nasiha, kaga zai ringa yi musu wa'azi kenan, ya ringa tunatar da su Allah, ya ringa tunatar da su ibadan Allah da sabka daga tafarkin Allah subhanahu wataala. Wannan haƙi ne na shugaba. Amma a yau an yi gari cikin al'umman mu ta duniya yana da karamci, inda zaka gani shugaba yana ba mutane nasiha, ko yana tunatar da su Allah, yana cewa ku ji tsoron Allah, yana da karamci a cikin duniyar mu ta yau. Amma ka gani wannan malin yace yana daga cikin abin da shugaba zai kula da shi. Sai yace wala yattabi'a awratihi, kada shugaba ya ringa bibiyan abinda wa'inda yake mulka suke koyewa. Shine tatabbu'ul awra, mutum in ya boye abu ka ringa bibiyar shi, lalle tilas a dole kai sai ka gano meye wannan mutum da yake boya. Wanda abin bashi da kyau a musulunci, in mutum ya boye abu bai so kowa ya gani, to kai ka kyale shi, ba a so ka ringa bibiyar shi sai ka gano meye yake boya. To shugaba ma ba a so ya ringa yi ma wa'inda yake jagoranci wannan abu. Sai ce wa ya'lamu anna ma huwa ajirun ista'jarahu Allah tabaraka wa ta'ala, shi shugaba ya kamata ya gane cewa shi fa wani dan aiki ne wanda Allah ya dauke shi aiki. Alal ummati yiri ayati, Allah ya dauke shi aiki ne ya bashi al'umma dan ya jagoranta. Kamar yanzu kai ne shugaba, kai ne uga a kamfanin ka, sai ka dauki ma'aikata, duk ma'aikacin da ka dauka a karkashin ki yake, kuma duk abin da yayi kana iya hukunta shi in yayi ba daidai ba. Hakkinka ne ma in ka ga zai cutin maka ma'aikata ka kore shi gaba ɗaya. To Allah in ya dauke ka matsayin shugaba ba dabara ka bace ba, shine ya zabo ka dan ka kula mashi da al'umma, saboda al'umma bayan Allah sai ya dauke ka kai yace ka zama shugaban su. To ka gane da cewa Allah ne ya dauke ka dan ka kula da wannan al'umma, wali khidmati dinillahi wa shari'ati, kuma ka tuno da cewa Allah ya dauke ka ne dan ka yi wa addinin Allah hidima, kuma ka yi wa shari'ar Allah hidima. Kada ka maida san duniya da neman duniya shi ne ya gaba, a'a, hidimar Allah da shari'ar Allah wannan abin shi ne abin da zaka sa a gaba, domin Allah ne ya baka wannan aiki. Sai ce wali tanfizi hududihi 'ala al-'am wal khas, kuma ka san da cewa yana daga cikin haƙƙin Allah lokacin da ya baka shugabanci ka tabbatar an yi wato abubuwan da Allah ya dora na haddi, haƙƙi na shari'a, haƙƙin shari'a wanda Allah ya gindaya, ka tabbatar an tabbatar da su. Alal ami wal khas, akan waɗanda suke gama gari da kuma waɗanda suke keɓantattu na mutane, kowa a tabbatar hukuncin Allah da Allah ya tsara akan shi yana hawa kan shi daidai gwargwado. Sannan malin yace alal imami an yakuna qudwatan hasanatan li ra'iyati, ana so shugaba ya kasance abun koyi na kwarai ga waɗanda yake jagoranci. Kada ka zamanto shugaban da in al'umma za su koyi da kai to an shiga uku. Ka zamanto shugaban da yau in aka ce al'umma sun yi koyi da kai, sai a ce kai Allah san barka, wannan abu ya yi kyau, Allah ya ɗanye ba, sun yi koyi da mutum na kwarai, mutum na gari. Haka ake so shugaba ya zamanto mai ba da kyakkyawan misali ga wanda yake jagoranta, ta yadda ko da sun yi kyakkyawan koyi da shi, hakan zai zamanto alheri a gare su baki ɗaya. Kaga wannan zai sa shugaba ya zamanto yana da halaye masu kyau, shugaba ya zamanto yana da zuciya wadda take da kyau, shugaba ya zamanto zai ringa aikata abubuwa masu kyau wanda in al'umma shi sun yi koyi da shi, za a ce yi kai wannan Allah san barka. Sai ce wa an yakuna qawiyyan la ta'khudhu fillahi lawmat la'im, ana so shugaba ya kasance mai karfin zuciya, babu wani zargin mai zargi da zai bashi tsoro wajen tabbatar da aikin Allah. In aka samu shugaba yana da tsoro, ka aje in yayi kaza, wallahi in yayi kaza kaza za a faru, zai faru, to irin wannan ba so a ba su jagoranci al'umma saboda yana da tsoro tare da shi. Shugaba ba so ya zamanto mai tsoro matsoraci da shi, ana so ya kasance mai ƙarfi kuma ƙarfin zuciya ta kirki ta yadda bai tsoron zargin mai zargi in ya aikata abin da yake na ƙwarai wanda ta gyara al'umma shi. Sai ce aminan ala al'ummati, ana so shugaba ya kasance amintacce akan al'umma shi, ya samu aminci tsakankanin shi da al'umma, al'umma ta aminta da shi 100%, kamar yadda shi ma ya aminta da al'umma 100%. Wa ala dini, kuma ya kasance amintacce akan addinin al'ummar da yake jagoranta, yana tabbatar da cewa al'umma an ba su haƙƙin gudanar da addinin su yadda ya kamata. Wa dima'ihim, kuma aminan ya kasance amintacce akan jinin al'ummar da yake jagoranta, kada a zubar da jinin su. Wannan haƙƙi ne na shugaba, ya tabbatar da cewa waɗanda yake mulka ba a zubar da jinin su ba, saboda jinin su ya rataya a wuyan shi kasancewar shi shugaba. Duk lokacin da aka zubar da jinin wani a cikin wanda shugaba yake jagoranta, to lalle ya tabbatar da cewa fa ranar alkiyama zai tsaya gaban Allah ya bada ba su wannan. Wa amwalihi, haka kuma amini ne ya kasance amintacce akan dukiyar al'umma, kada ya bari a saluwantar da dukiyar waɗanda yake mulka, ya tabbatar an ba da tsaro ingantacce da zai sa dukiyarsu ta samu tsaro, ba wanda zai zo ya cutar da dukiyarsu. Wa a'radihim, haka kuma mutuncinsu, shugaba ya tabbatar ya tsare mutuncin waɗanda yake kula, kada a ci mutuncinsu ba tare da ya ɗauki mataki ba. Wa masalihihim, haka kuma da maslahohinsu, abin da yake da maslaha a gare su, abin da zai gyara rayuwarsu ta duniya da lahira, shugaba ya tsaya daka wajen tabbatar da wannan. Wa amnihim wa sha'anihim, shugaba ya kasance amintacce ne wajen amma shine zaman lahiyar al'umma, kada wani abu yazo ya watsa musu ya wargaza musu zaman lahiya ya lalata musu lamarinsu. Wa sha'anihim wa sulukihim, da kuma sha'anin da ya shafi rayuwarsu da kuma kaikawan da suke yi a cikin rayuwa yau da gobe, duka wannan haƙƙi ne wanda ya rataya akan shugaba, wanda kuma ake so shugaba yi kokari wajen tabbatar da duka wannan abu. Abu na gaba yace Allah yantaqima li nafsihi al-basata, kada shugaba yace zai dauki udiri na ramuwa akan wani abu da aka mishi shi a karan kanshi, a ce yau shi ne ke tana reglement kwan, yau ba shugaba ba ne kai, sai wani ya bata ma rai sai zaman to kuna da takon taka tsakaninka da shi, an waye gari ka zama shugaba, sai ka ce yauwa ai wanda ya shiga uku din na zama shugaba, ka ce wannan abin da ya mini ai yanzu ne lokacin na rama. To shi ne malamin ya ce kada shugaba ya yi wannan, in Allah ya dora ka shugaba to a waye gari kada ka yi kushi da kowa, ko da ce kuna da tafin saka duka wannan zubi da shi zaka yi, ya zama to zuciya ka farace dan daga kamin ka da wanda kake jagoranta kake mutunta. Tace wa yakuna ghadabullahi ta'ala, ya kasance wa yakuna ghadabullahi ta'ala, ya kasance shi shugaba kawai in an ga hushin shi, hushi ne zai yi dan saboda Allah, zai yi hushi in an samu wasu sun taba addinin Allah, zai yi hushi in an samu wasu za su cutar da addinin Allah, zai yi hushi in an samu wasu suna wasa da lamarin addinin musulunci. Kaga wannan shugaba haka ake so ya kasance. Malam bayan ya zado mana duka waɗannan abubuwan, sai ya kawo mana waɗansu ayoyi da waɗansu hadisi wanda za su ƙara tabbatar maka da haka. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul Hajj, yake cewa الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله يجي وإن إذا مك كفرس أبايا كسا مك باز جاورنج مك وكيل تدسو أمدين شوى زباني أتكين كسا أقاموا الصلاة سنة إيدا سلا وآتوا الزكاة كما سنة بعد الزكاة وأمروا بالمعروف كما سنة يمرني دا أيكي كتشاوة ونهوا عن المنكر كما سنة ينهني دا أيكي تنمونا أيكي سأل الله ولله عاقبة الأمور للي كرشان الأمرين الأدين. kaga wannan ayat ta nuna cewa alamomi ne na shugaba na kwarai in Allah ya ba shugabanci ya tabbatar ya yi da sallah sai da sallah kuma a karan kanshi shi ya ringa yin ta sannan kuma ya tabbatar al'umma shi suna yin ta ba da zakka a karan kanshi ya ringa ba da ta sannan al'umma shi su ringa ba da zakka sannan a ringa yin umarni da kyakkyawa da hali da mu'amala wannan aya abin da take karantarwa kenan a wata ayat ta dama Allah subhanahu wataala ta yi aya tana cikin suratul Tuffat ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله ينا بعد لبابي على لسان داوود دينا بعد قصه النبي داوود عليه السلام الله يكي تشوا يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض يا كاي النبي داوود الله يتي مو مكا سانياك خليفه يا زمانتو خليفه ابان كذا ا cikin kasa fahkum bainan nasi bil haqq saboda haka kai hukunci tsakankanin mutane da adalci da gaskiya to kaga duk wanda aka ba shugaba shi ma ana so ya hukunci tsakankanin mutane da gaskiya in wannan annabin Allah ne amma Allah ya ce mishi ya hukunci tsakankanin mutane da gaskiya saboda an ba shi khalifanci a cikin kasa to ina ga kai wanda ba annabi sai Allah ya ce wala tattabi al hawa kada ka bi san zuciyarka kaga wannan zuciya ba a biya masa in mutum yana biya san zuciyar shi zaka kai shi ga halaka shi yasa anan yace fayudillaka an sabilillah in ka biya san zuciyarka wannan in zai sa ka bata daga tafarkin Allah sai Allah yace innal ladina yudilluna an sabilillah lalle wa'inda suke bata daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai radadi bima nasu yawmal hisab saboda mantawa da suke da ranar hisabi kaga bin san zuciya yana sawa mutun ya mance da ranar hisabi ita ce ranar kiyama Allah ya ce wa'inda suka yi haka nan suna da azabun mai radadi kaga wannan aya ita ma tana nuna maka wasu daga cikin halaye da ya kamata a ce shugaba ya keɓanta da su haka nan kuma a wasu ayoyi da daban ayoyi suna cikin suratul maida Allah subhanahu wataala ya cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى yake cewa hakika Allah anci wa'inda suka kafirce daga cikin bani Isra'il Allah ya la'ance su ala misali Daud aina abisa halshan annabi Daud wa'isa ibn Maryam da kuma halshan annabi Isa dan Maryam me yasa Allah ya la'ance su yace zalika bima asu Allah anje su ne saboda abinda suka kasance suna aikatawa na sako wa kanu ya'tadun kuma da abinda suka kasance suna yi na ketare iyakan Allah subhanahu wataala sai Allah yace kanu la yatanahuna an munkari fa'alu sun kasance wato ba sa hana junan wajen aikata wani abu wanda yake naki abin da yake mara kyau ba ta hana junan su aikata shi kowa in yazo da abin da yake mara kyau in yayi kanshi ba ruwan kowa da kowa ba a yin annahi anil munkar sai Allah ya ce labi sama kanu yaf'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa kaga wannan abin ne yasa aka la'anje su saboda sun ki annahi anil munkar kuma sun kasance suna saban Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga wannan haƙi ne na shugaba ya tabbatar wannan abin an kiyaye shi ba dan komai ba sai dan a kiyaye kada inuwar Allah subhanahu wataala ta sauka da al'ummar da shi wannan shugaba yake jagoranci sai malamin yace wa qala alayhi salatu wassalam annabi kida da amince Allah subhanahu ya a gare shi ya hada hadisi ne yana cikin sahih muslim annabi yake cewa ma min 'abdin yasra'ihi Allahu ra'iyata babu wani bawa wanda Allah zai bashi jagorancin wasu jama'a ya zama shugaba a gare su in aka ce kuma jagorancin jama'a ba ana nufin ba shugaba na ƙasa kadai ko kuma gwamna ko kuma prefect ko kuma mayor kadai malamai suka ce wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk wanda aka bashi shugabanci director ne kai ne lakwal alakwal inka shugaba kake da mata da miji akan iyan shugabanni take ma'aikata ce babba, akwai ma'aikata biya aka nada ka ne shi shugaba kake. To duk wanda Allah ya ba shi jagorancin wasu daga cikin jama'a, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya mutu yauma ya mutu, wannan mutumin ya zo ya mutu a ranar da zai mutu, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, yana mai gabatar da algush ga wa'inda yake jagoranta, ma'ana ya sauye wani bangare na haƙƙinsu, shine algush, bai tabbaki abin da ya wajaba kan shi ba na haƙƙinsu, a haka nan ya mutu wannan mutumin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa harrama Allahu alaihi aljanna, face Allah ya haramta mishi shiga aljanna, wal iyad billah, Allah ya kare. To kaga saboda kai, saboda kwadayayyen mulki ne kai, a baka mulkin al'umma ka kitanki haƙƙin su, ka bari haƙƙin su ya salwanta abin da ya kamata ka musu, ka ki musu, saboda haƙƙi ne a wuyan ka kai da ka zama shugaban su, duka ka kyale kai banza da su, sai ka mutu akan wannan. Annabi ya ce Allah zai haramta maka shiga aljanna, dan haka kowa ya kula ya kiyaye, in ka zama shugaba ko da a gidanka ne to ka tsafke haƙƙin wa'annan iyalan ka, in baka tsafke ba kaga abin da yake jira. In ka zama ma'aikaci babba, duka ma'aikata a ƙarƙashin ka suke, to ka kula da haƙƙin wa'annan ma'aikata. In ka zama jagora a unguwa, duka 'yan unguwa a ƙarƙashin ka suke, ka kula da haƙƙin 'yan unguwa, ka tsafke haƙƙin da yake wuyanka. Wannan shi ya kawo ƙarshen wannan asali na takwas, asali wanda yake mana bayani akan wato wajibcin biyayya ga shugabanni, akan tafarki wanda yake mai kyau tsakankanin wa'inda ake jagoranta da wanda suke jagoranta. Sai mu shiga asali na gaba, shine al-asr al-tasi. Malam yace asali na tara, عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة والخلافة وآل البيت. وأن فصلًا زي ما بياني أكن عقيدة أهل السنة والجماعة جميع الصحابة من زمان الله صلى الله عليه وسلم. دكما خليفة سنكما دا أهل البيت يلنجنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنا كأن البيت وأن فصلًا زي ما جانا أكن أبا بيقول أوكو تبان لما. أبناه أوكو زي ما جانا أكن صحابة. Ya yaƙi da ahlus sunna take game da sahabbai. Abu na biyu zai yi magana akan khalifanci. Khalifanci Annabi sallallahu alaihi wasallam dai bar duniya, yaya khalifanci yake, menene yaƙi da ahlus sunna game da khalifanci? Sannan kuma abu na uku zai magana akan ahlul bait, yallan gidan Annabi. Yaya yaƙi da ahlus sunna take game da yallan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Sai malam yace wa min usuli aqidati as-salaf as-salih, yana daga cikin asali, daga cikin asallan aqida ta mutabatan kurai ahlus sunnah wal jamaa, sunni ahlus sunnah wal jamaa, hubbu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aqida ta ahlus sunnah dole ka so sahaban annabi, inde kai kana sayyar da addinin ka bisa fahimtar ahlus sunnah, to dole ne ka so sahaban annabi bil qalbi وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِاللِّسَانِ, كَسُوسُ دَ زُتِيَنْكَ سَنَّنْكُمَ هَلِشَنْ كَيَ يَبِيسُ, كَدَ كَوَدِيمُ مُنَا كَلِمَا أَكَنْسُ. كُلِّ إِمَّا جَنَا كَذَا كَيِّ جَمِيدَ تَعَبَّيْ يَزَمَنْتُ أَبِنَّ ذَاكَ وَدِي أَكَنْسُ يَبُونِ. وَالدُّعَاءُ وَالتَّرَحُّمُ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَوْ مَالِنْ يَجِكُمَ دَ الدُّعَاءَ أَغَرِيسُ دِلُّكَتِنْ ذَكَي الدُّعَاءَ ta alkhairi, ka ringa sa sahabban annabi. Sannan wattarahum, da nema musu rahama, wal istighfar, da nema musu gafara, ka ringa nema musu rahama Allah, Allah ya rahamshe su, Allah ya gafara su. Sai ce wattaraddi anhum, kuma da nema musu yardan Allah, shine duk lokacin da aka ambaci sahabi, misali kace sayyidina Abubakar, sai kace radiyallahu anhu, shine taraddi din Allah ya ƙara yarda a gare shi, dama yardaddan Allah ne, haka Allah ya tabbatar radiyallahu anhu wa radu anhu. To kuma yanzu kai ma sai ka ƙara tabbatar mishi da wannan neman yarda, kace radiyallahu anhu. Duk lokacin da aka ambaci sahabi, ahlus sunna ba sa kyalewa su yi shiru, sai su ce radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yarda a gare shi. shine wata radi anu sai ce wata lamatu qulubihim wa alsinatihim wa aydihim tujahu aqida ce ta ahli sunna wal jamaa zuciyarsu ta kubuta dangane da mummunan abu akan sahabbai ba zai yi ba kana ahli sunna kuma a zuciyarka akwai wani mummunan abu daga koyi gami da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa alsinatihim haka kuma halishansu ba zai yi ba kai ahli sunna ne kuma halishanka bai wajen alheri game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wa aidihim hannayensu ba zai yi ba kai ahli sunna ne kuma hannunka yana cutar da abin da yake na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa qulubuhum amiratun bi hubbihi zukatan ahli sunna tana cike makin da san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alsinatuhum ratbatun bi dhikrihim al-jami kuma halishina na ahli sunna wal jamaa suna nan a danye wajen ambaton sahabban wannan da abin da yake mai kyau ne saboda haka dole in mun ambaci sahabban annabi mu yi alfahari kuma mu ambaci alkhairin su sannan kuma mu nema musu a yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa bughdhu mu'adatu man yubghiduhu wa yu'adihi aqida ce ta ahli sunna a nuna tsana da kiyayya ga duk wanda ya nuna tsana da kiyayya ga sahabban annabi duk wanda yace ya tsani sahabbai kai a matsayin ka na ahli sunna dole ne ka tsane shi shi ma in yace yana kin sahabban annabi dole ne kai a matsayin ka na ahli sunna wannan mutumin ka ki shi kamar yanda a yau za adda kai ash-shi'atur rafida su ne ɗan shi'a waɗanda suke rafida suke mutuwa ƙarara a bainar jama'a suna nuna kiyayyarsu ga wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya hutu kiri-kiri ya nuna bayya san sayyidina Abubakar bayya san sayyidina Umar yanda ya hutu kiri-kiri ya nuna maka ga kai a matsayin ka na ahli sunna kada ka yi shayin komai ka hutu gaban shi ka nuna ka tsane shi kuma ba ka san shi ko ɗaya ka ki shi wannan ita ce aqida ta ahli sunna saboda haka wannan shi'a din dole ne a tsane su muddin sun tsani sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu a tsakankanin mu da su babu komai sai kiyayya da tsana kamar yadda suka tsani sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida mu sai ce au yakrahu kuma in mutum ma yaji yana kin sahabbai a rashi shi ma kin shi ake au yatawalu alayhi wanda aka ga kuma yana nema ya yarin da wuce gona da yi yana nema ya yi muzanta halishi ya faɗa wani abu mara kyau a kansa abin shi ma wannan ba ƙyale shi shi ma yayi an biyo ta kanshi dole a nuna kiyayya a kanshi saboda yana nema ya abuka akan mutunci sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw yahqidu ala ahadin minhum kai wanda ma aka ji a cikin zuciyar shi sahabi dai ta kine yayi yana da kyashi a kanshi yana yi wannan sahabin bai mishi ba sahabi dai ta shi ma wannan mutumin dole a kishi a nuna mishi tsana saboda sahabi dai ba kamar kai yake ba me yasa li anna Allah azza wa jalla qad radiya anhu saboda Allah tantin ya riga ya yarda da sahabbai to kai wanda Allah ya yarda shi ne me zaka nuna mishi kiyayya wa basharahum bit tawba kuma Allah ya yi musu albishir da Allah ya amshi tuban su wal ghufran kuma Allah ya gafarta musu wal ridwan sannan kuma Allah ya yarda da su wal janna kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna makaranta karshen surat al-bayyin Allah ne yake cewa jazaa'u inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radwan dhalika liman khashiya rabbah Allah zai saka makon su aljanna wanda koran muke guda da karkashin ta khalidi ne fiya abada za su dawwama a cikin ta ba za su fito ba sai Allah bai kyale yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi kaje Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah wannan Allah ne da kanshi wani ta ina ka samu hanyar da zaka tsamu kanka su wa'annan sahaba yana daga cikin abin da zai nuna maka kima ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kullun ana bayani sahabbai wannan hadisin yana faɗo mana a rai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Annabi yace ku wanda ba sahabbai ba, a ce mutum yana da dukiya mai yawan gaske, kai a dukiyar tashi har akwai zinariya wadda ta kai girman dutsen Uhud. Jama'a, ai mun san dutsen Uhud ko iya nan a cikin Madina, dutsen Uhud girma gare shi kwarai da gaske. In zaka kewaye shi ma a cikin mota sai ka kusa minti 20 kana gudu, sannan ka kewaye shi saboda girma. Annabi ya ce to kana da wannan girman dutsen a matsayin zinariya, sai ka ɗauke shi gaba ɗaya ka yi sadaka da shi. Annabi ya ce ladan da za a baka bai kai sahabi na Annabi ya ɗauki mudu na hatsi ya bada sadaka ba. Shi dai bada mudun hatsi, kai da ka bada zinariya wadda girman ta kai dutsen Uhud. Annabi ya ce wallahi yayi kalada ba za ka kamo shi ba. Kai Annabi ya ce wala nasifa, kai ba mudu ba, rabin mudu ma ya bada ba kamo shi lada ba, ba san na mudu dan saboda girman matsayin sahabbai. Amma yau wai irin waɗannan mutanen ne a yau za a samu wani wanda Allah ya la'ance shi sai wato ya yi mara magana mara kyau a kansu. Kai ka san wannan rashin rabo ne a cikin duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya kare. Shine malam yace fa hum awwalu man amana billahi al-azim, su waɗannan sahabbai su ne farkon waɗanda suke imani da Allah madaukakin sarki, wa bi rasulihi al-amin sallallahu alaihi wa sallam min hadhihi al-umma, kuma suka yi imani da annabin Allah manzon da Allah ya aiko a cikin wannan al'umma. A lokacin da annabi ya bayyana da saƙon Allah, suwa suka fara shiga musulunci? Su ne suka fara shiga musulunci. Yau duk wani tinkaho da za ka yi da musuluncin ka, kai sai bayan musuluncin ya tsuwa ka shigo, su tun yana sabon shi suka shiga. Fahadahumullahu ta'ala ila al-islam, sai Allah ya shiryar da su zuwa ga musulunci. Wa dinil haqq, Allah ya shiryar da su zuwa ga addinin gaskiya. Wa tauhidil khalis, Allah ya shiryar da su zuwa ga tataccen tauhidi wanda ba shi da kura. Sai yake fasala qawmu min mishkatin nubuwa, sai suka samu wannan musulunci da wannan imanin da tauhidin daga haske na annabta. Kai yanzu akwai wanda ya koya maka tauhidi, kai yanzu akwai wanda yake koya maka addini, shi ma wanda yake koya maka akwai wanda ya koya mishi. Amma waɗannan sahabban hasken addini da tauhidi wanda ya koya musu shi ne wanda ya zo da musuluncin gaba ɗaya. Sai ce wa nab'ir risala, sannan kuma sun kwankwaɗi wannan abin daga ƙuɓɓugowa wadda take ta annabta ta manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce fa akhlasu li dinihim fi sirri wal alaniya, sai suka yi ikhlasi suka tsarkake addinin su a hili da ɓoye. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya ɗaya gare su, abinda kaga sun yi a bayyane shine suke yi a ɓoye, babu manahunci tare da su, ba irin namu bane wanda muke bayyana wani abun ɓoye wani abu, la, su sun tsarkake addinin su, tataccen addini suka yi wanda akwai cikakken ikhlasi a cikin shi. Sai ce wa bazalu lagali wan nafisa min ajali, sai suka yi duk wani abu wanda yake mai tsada kuma mai tsantsar wahala duk da saboda wannan addini. In aka gaya maka sadaukar wanda sahabbai suka yi don saboda addinin wannan na musulunci, kai sai ka tausaya ma kanka da kanka. Saboda sun sha wahala kuma sun ba da rayuwarsu ga wannan addini. Zan ba da misali guda ɗaya kawai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da
musulunci annabi har aika wasiƙa zuwa ga manya-manyan ƙasashe na lokacin wancan irin su Rome, irin su Kisra, wanda suke irin su Rome da Paris. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta wasiƙa yace min Muhammadin Rasulillah ila malikin Rome. Wannan wasiƙa ce daga Muhammadin Rasulillah zuwa ga sarkin Rome. Annabi sai ce mishi aslim tadni, ka shiga musulunci ka zauna lafiya, in ko ba haka ba za mu zo mu kashe ka. Su kuma wa'incan ƙasashen fa a wannan lokacin su ne puissance mondiale. Yau ga wannan da ya tsirar mutane musulunci lokacin da mutanen kaɗan ne ba su wuce ba cikin Madina ga baki ɗansu, su kuma wa'incan puissance mondiale ne. Kamar yanzu ne a baka takarda a ce ka sai mai zambulan shi wajen Donald Trump, ka ce mashi wasiƙa ce daga wajen shugabanka ya ba ka kawo mashi, ko ya bi ku ko kuma ya yi ba da ni, ka sai ka gaya mashi haka, ya kake gani za ka ce. Wancan mutanen nan ba wani imani ba gare su, duk wanda ya gaya masa wannan magana rayuwar shi ta ƙare, kashe shi ne za a yi kawai. Shi yasa daga cikinsu akwai wanda da ma aka mashi takardi ya karanta ya kalli wanda aka aiko da saƙon, ya ce to shi ya san yadda zai bada masa, ya ce a kashe shi, in an kashe shi a ciro kanshi, in an ciro kanshi kuma a rubuta a cikin sanhu sai a maido Madina a kama Annabi. Kai da aka ba takardai Annabi baka takardar ta kai, ka san in ka tai kashe ka zai, amma bai hanawa an haika ka ba kai ba kwana ka dawo ka ce na kai duk da tafiya da rayuwar ba su yin kwana ta dawo su tawaye hey, ya Rasulullah takardar nan ma an kai, sai san ta yi san kai ta har inda za a kai ta, in kashe shi za a yi tun riga sun bada su mutu dan saboda addinin musulunci. Irin wanga abin sahabbai suka yi dan Allah. Yau kawai kana nan ka sha kunu da sahi ka zo ka damu da yadda ɗin wurin rayuwar su, ina adalci yake? Kai ka san irin abin da sahabbai suka yi, shi ne wannan ma yake cewa fa amanu waqtal gurba, sun yi imani a lokacin da addakwai bakunta ta musulunci, bakunta ta musulunci tun a lokacin da suka yi imani. Annabi da ya zo daga gari Hira, mala'ika ce mishi ka je daga yanzu manzon Allah ne kake kiran mutane zuwa ga musulunci, yana zawwa yana gaya mana na Khadija kace na yi imani ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah. Sahabbai suka rinda shigo musulunci da kadan kadan, ana muzguna musu ana cutar da su suna koyewa a koyi kake zuwa ka sai dar arkam ibn abi arba dindin ka ganka a cuta maka. Sannan wajahadu waqtal usra, sun yi jihadi a lokacin tsanani. Yaushe aka yi yakin Badar jama'a? Yakin Badar an yi shi a shekara ta biyu bayan komawa Madina bayan hijira, aka yi shi ranar Juma'a. Dukkan mu mun san da cewa Juma'a tana da zafi a al'adance, kuma haka kalli yankin da aka yi yakin Uhud, yakin Badar ce. Har yanzu duk wanda ya yi aikin hajji ya san da cewa Saudiya zahiri, har yanzu wai bayan an ci gaba an san imanin da kuma, amma wa'annan mutanen sahabban a haka suka shiga cikin wannan duwatsuna ranar yakin Badar. Kuma abin da zai baka mamaki, 17 ga watan Ramadan aka yi yakin Badar, duk da azumi a bakin su, ga azumi ga zahi, sannan kuma gashi za a fuskanci maki su 314 ne za su je su yi yaƙi da mutum 300 ne za su je su fuskanci su, in ka raba za ka gani kowane mutum ɗaya sai ya yaƙi mutum 6. Amma ba su ce ba kai wannan abin ya yi yawa, gaskiya yana kuwa hanya matsiri, haka suka yi suka gwabza ba don komi ba saboda wannan addinin. Sai ce wa da'u ila Allah bil hikmati wal mau'iza, sannan kuma sai suka yi kira zuwa ga tafarkin Allah da hikima, sannan kuma da yin wa'azi zuwa ga hanyar Allah subhanahu wata'ala. Yanzu mu nan miyar da muke alfahari da musulunci a yau, da aka yi musulunci ya shigo miyar in ka duba tarihin Niger zaka ga ana danganta shi zuwa ga wani wanda ake ce mashi Uqbah bin Nafi' ruwa su ruwa yi su ce sahabbai ne amma Imam Zahabi ya tabbatar da cewa ba sahabi bane tabi'i ne to in ma tabi'i ne shi ma ya ci gaba ne da aikin da sahabbai suka faro yau muryar musulunci da Niger suke ji saboda sahabi ya shigo cikin Niger ne ya kama da Allah ya ga dama da sai yi ma'arna mu je kuma ya samu ta amma rahamar Allah kuma a dalilin wannan sahabbai yau har musulunci ya zo gare mu wai har za a samu a waye gari wani musulmi wanda musulunci a dalilin sahabban ya zo ne kuma yana zagin sahabbai kaga akwai rashin hankali a ciki sai ce wa sabaru ala adawati alqarib wal ba'id wa innan sahabbai sun yi hakuri akan kiyayya ta wanda yake na kusa da wanda yake na nesa saboda an nuna masa kiyayya ƴan uwansu suka ringa nuna masa kiyayya tsarara kawai saboda sun shiga addinin musulunci ɗan uwa ku duba Musa bin Umair sai daga cikin sahabbai ne yana daga cikin matasa masu yi da kansu a garin Makka kafin zuwan musulunci mahaifiyar shi tana daga cikin masu kuɗi a Makka dan gatan mamaye duk abin da yake so mashi kuɗi wata ka yake so fantakan yake so sai da take ana cewa babu sangartaccen yaro wanda yake abin da yake dama da kuɗi kamar Musa bin Umair a Makka saboda jin daɗi da dukiyar da gare shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci Musa bin Umair ya shiga sai uwar shi ta janye mishi talle duk abin da take ba shi ta janye take in dai ya shiga addinin Muhammadu to ita kuma ta fasa ba shi kai sai da aka waye gari Musa bin Umair abin da zai sa cikin bakin shi ba shi wanda a jiya hakka tamce ake da shi wajen kuɗi da biki Musa bin Umair da ya tashi zuwa Madina hijira dabbar da zai hayo ma ba duk da cewa mai kuɗi ya ajiye me ya jayo mishi wannan wai saboda ya shiga musulunci mahaifiyar shi ta yi mishi wannan abu wa'innan wasu ne sahabban ta ina zaka kwatanta kanka da su balle tana haka wani mummunan magana a kansu to kaga shi yasa ana aqida da ahlus sunna wal jamaa game da sahabbai shine kiyaye halshi wajen faɗi musu mummunan abu sannan kuma tabbatar da cewa akwai kyakkyawar soyayya tsakankaninka da su kuma ka so wanda yake son su kamar yadda zaka ki wanda yake kin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokaci anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ya zama dai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh